awata shekara ta daban a wannan masallaci na tunawa da mahaifiyarmu uwa Aisha bintu Abi Bakr, Allah madaukakin sarki ya jikanta da rahama. Masallacin da yake nan Aisha bintu Ibrahim, Allah ya jikanta da rahama ya gafarta mata. Masallacin da yake nan tsohon filin jirgi a nan cikin garin Azare, ƙaramar hukumar Katagum, jihar Bauchi. Mun saba shekara-shekara tun da aka bude wannan masallaci, ban kiyaye shekaru nawa ba ne, amma ina ga za su yi uku zuwa hudu. Shekara hudu bana ko tun da aka bude wannan masallaci. To wannan masallaci ta kansa muke fara dawowa darussanmu da hulɗar mu ta nasiha a masallatayya, bayan an sha ruwa daga azumi. Ubangidanmu Malam Sulaiman Abdullahi, wanda shi ne mu'assis na wannan masallaci kuma mu'assis na wannan muhadara tun lokacin da aka fare ta, tare da a'wan mataimakansa, manya-manyan abokansa na hulɗa, Malam Abubakar Umar, Abu Umar, da kuma Malam Sani Halilu. Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi. Kuma daga fara wannan al'amari tun karon farko, ya zama kuma duk shekara, har ya zama al'ada. Tun ina mantawa har nazo bana mantawa cewa za a yi. Amma duk da haka, kafin na farga, sai na Jimala Ibrahim Fatahu yana mun magana cewa an fahimci maganar wannan karatu. Na kance ni Malam Suleiman baya mantawa ne. To kamar bara bana ma gashi mun dawo. Wato ka iya cewa majalisinmu na bara da majalisinmu na bana a tsakaninsu tafiyar shekara guda ne, amma kamar shekaran jiya aka yi. Amma a tsakaninsu tafiyar shekara guda ne, haka shekarun suke tafiya. Daga buɗe masallacin ma kawo yanzu, ka iya cewa duk maganar ba ta fita wata ɗaya ko wata biyu ba, amma ana maganar shekara huɗu. Wannan ya ishi mutum wa'azi, ya ishi mutum nazari da ɗaukan isna. Allah ka sa mu cika da imani. Wannan bawan Allah Malam Suleiman, Allah ya saka mashi da alkhairi, ya kyautata rayuwarsa, ya inganta aikinsa, da shi da sauran ɗan uwansa da suke taya shi ayyuka na alkhairi. Allah madaukakin sarki ya biya muku naku bukatun, ya shiga cikin lamuran ku, sauƙaƙe muku rayuwa tare da mu baki ɗaya. Ɗan uwa Malam Ibrahim Fatahu, wanda shi ne jagoran wannan karatu, ya gabatar da ni cewa za mu gabatar akan mawdu'in matakan cin nasara a rayuwa. Lallai mun yi magana da shi dangane da mawdu'i, kuma da ya tura mu wannan mawdu'in na ce ya yi. To sai ɗazu da na zauna, ko nake nazarin yadda mawdu'in zai kasance, to sai wani gyara ya faɗo min a sunan, amma lokacin ya riga ya ƙure. Sai ɗazu cewa me zai hana mu ce matakan cin nasara a rayuwar musulmi. Dalili kuwa shi ne, nasara irin ta musulmi daban take da nasara irin ta kafir. Nasara a wajen musulmi falala ce, kuma taimako ne daga Allah. Amma nasara a wajen kafiri sau da yawa istidraji ce, ta lalace. To hanyoyin da musulmi kuma yake bi ya samu nasara ba irin su ne hanyoyin da kafiri yake bi ya samu nasara ba. Musulmi cikin rayuwarsa akwai jarrabawa, irin jarrabawar da ba a cika samun ta a rayuwar kafiri ba. Da haka musulmi, Allah maɗaukakin sarki yana kiwonsa, yana kiwon nasararsa, yayin da kafiri kuma ake tura masa aniyarsa, ake tura masa aniyarsa. Wani lokaci ma Allah maɗaukakin sarki yana cewa innama numli lahum liyazdadu isman, muna yi musu jinkiri ne, muna ba su dama don su ƙara zunubi. Da haka damammakin da ake ba wa kafiri da walwalar da yake samu, to yana cin rabansa ne a duniya, kuma ana binsa bashi, ana masa injiza mai kan turuwa. Allah ta'ala yana cewa ma yujadilu fi ayati llahi illa alladhina kafaru fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad, ba waɗanda suke ja'inja cikin ayoyin Allah sai kafirai, to kai kuma kar holewarsu da nasarorinsu a rayuwa ya yaudarar da kai, ya rudar da kai. Allah maɗaukakin sarki a wani wuri yake cewa wallahi inna kaidi mati, Allah ce waɗanda suka ƙaryata ayoyinmu da sannu za mu yi musu shigo-shigo ba zurfi, mu yi musu tala, mu yi musu ima amma ta ɗaukar fansa kuma ta yadda ba su sani ba. Allah ya ce kuma zan musu jinkiri su ci gaba da samun dama. Kullina na sanin ya kaɗi na zan ɓullo musu, Allah ya ce mai ƙarfi ne. Amma idan ka dubi ɓangaren muminai tun daga annabawa da biyansu, za ka ga cewa annabawa suna samun nasarori amma kuma cikin jarrabawa, suna rayuwa ne cikin faɗi tashi, cikin jarrabawa, jarabtu. Don haka ibani yasa nace to mu ce matakan cin nasara a rayuwar musulmi, don ya zama matakan da zamu abubuwan da zamu magana akan su sun keɓanci musulmi. Allah ta'ala ya bamu dacewa. Wato idan an ce nasara yana nufin samun biyan bukata. Nasarar musulmi kuma ba ta wuce ya samu biyan bukata na kyakkyawar rayuwa a duniya, sannan ya samu kuma gidan aljanna a lahira. Kyakkyawar rayuwar ma irin ta musulmi ba ita ce irin kyakkyawar rayuwar kafiri ba, domin za ka samu kafiri idan zai samu abin da zai ci, ya ci ya ƙoshi, ya kwanta ya bacci, to yana ganin ya samu abin da yake nema. Idan kuma rayuwa aka ce burin da ke cikinta bai wuce mutum ya ci ya ƙoshi ya kwanta ya bacci ba, to ya yi asarar rayuwa, domin dabbobi ma haka suke rayuwa, su ci ne su ƙoshi su yi bacci, su ci su ƙoshi su yi bacci. Amma musulmi yana da manufofi a rayuwarsa, akwai abubuwan da yake so ya cimma. Da haka mutum ya samu biyan bukatarsa, kuma biyan bukatar ma cikin kankanin lokaci yana daga cikin nasara. Mutum ya samu biyan bukata, biyan bukatar ma cikin kankanin lokaci, ka gifta abubuwa da yawa cikin watanni kaɗan, ka gifta abubuwa da yawa cikin zamani ɗan kaɗan, ka cimma abubuwa da yawa. Babu nasarar da ta kai wannan. Wannan kuma tsakani da Allah larura ce ga duk wani musulmi ya ji wannan a ransa. Yanzu nan muke magana cewa tsakanin karatun da ya wuce zuwa wannan tsawon shekara guda, idan aka ce a cikin shekarar nan baka cimma komai ba, baka cimma kowace irin bukata ba, kawai an shekara ne da kai, to gaskiya akwai hasara a cikin rayuwa. Dole ne mutum ya rinka bibiyar me yayi injazi, me na cimma, me na samar, me na samu. Kar mu zama mu ma rayuwar mu kawai rayuwa ce ta a ci a sha ai bacci, ba haka ba. Yaya za a yi na samu abin da nake nema? Yaya za a yi na samu biyan bukata? To a kaina ko a kan iyalaina ko a kan sana'ata ko duk wani abin da na sa a gaba, ya za a yi na cin masa? To duk wanda kaga ya zama wani abu aiki yayi, to wanda kaga ya zama wani abu aiki, wani kerawa yake, wani dinkawa yake, wani budewa yake, kowa da irin abin da yake yi, sai kaga ya kai gaci. To da haka ne, wani zai zauna tela ne ya ce yana so zai din zai gina gida, ya sa ginin gida a gaba. Wani kafinta ne ce yana so ya je aikin hajji, ya sa batun zuwa aikin hajji a gaba. Wani kokari yake bude shago, ya sa magana bude shagonsa a gaba. Wani ƴaƴa ne da shi yana so su haddace Alkur'ani, ya sa magana haddasu a gaba. Yana son yaransa kaza ya gama nausin, yana son yaran ka kaza ya gama, ya sa wannan abun gaba. nasara. Kai nasara, ka samar da abubuwan da koda bayan mutuwarka kai tasiri a cikin al'umma. Yana daga cikin muhimmin al'amari a gare mu. To ba yadda za a yi musulmi idan ana maganar nasara ga musulmi, to dole a dubi waɗansu al'amura waɗanda suke da alaƙa da musulunci da imani. To a gurguje lura da nassoshin Al-Qur'ani da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallama da waƙi'i tun daga waƙi'in Annabawa da sahabbai da mutanen kirki salihan bayi waɗanda suka cimma nasarorin rayuwa. Sai naga akwai abubuwa da yawa, to amma lokacin ba zai ba mu dama mu ambaci komai ba, sai dai kawai ishara zuwa ga waɗansu daga ciki, kamar abubuwa guda bakwai. Na farko, baka taɓa raba nasarar musulmi da tsoron Allah. Tsoron Allah kuma yana nufin bin umarnin Allah da hannuwa daga hannunsa. Duk wanda ya yi dumu-dumu a cikin saɓon Allah, zuciyarsa za ta toshe. Idan zuciyar mutum ta toshe, ta yi tsatsa, to bai san maslaha ba. Kuma ba a samun nasara sai an san alheri an bi hanyarsa, sai an san maslaha an yi yunƙuri a kanta. To duk wanda zuciyarsa ta rufe, ba zai iya gane daidai ba, ba zai iya gane alheri ba. Kuma saɓon Allah yana rufe zuciya. To amma wannan ga musulmi mai imani. Wanda ba mai imani ba ne, mutum da shi zai iya samun biyan bukata don talala, don istidraji, shi ba ruwanka da shi. Shi yasa Allah ya ce fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad, kar ka mai da hankali a kansu ka ɗauka cewa tafiyar ku ba ɗaya ba. Muddin musulmi zai kasance mai kin bin umarnin Allah da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mai kuma aukawa saƙon Allah ba ji ba gani, in Allah ya yarda sai ya samu kansa a cikin ɗakin da babu ƙofa, kuma bai san ta ina zai buɗe ƙofar ya fita ba. Rayuwa za ta kulle masa, Allah zai jarrabe shi. Amma idan mutum yana da tsoron Allah, yana kiyaye dokokin Allah daidai gwargwado, yana kwatantawa sajjidu wa qaribu, Allah maɗaukakin sarki yace in tattaqullaha yaj'al lakum furqana, in har kun ji tsoron Allah, in za ku ji tsoron Allah, shi kuma Allah zai sanya muku basira da ilimi da hikimar rarrabewa. Allah zai ba ku mafita in kun ji tsoron Allah. Allah zai ba ku mafita da za ta rinka rarrabe muku ƙarya da gaskiya, da za ta rinka rarrabe muku alheri da sharri, za ta rinka rarrabe muku mugunta da alheri, za ta rinka ba ku mafita da wuya a sa ku a gaba a cin muku, in dai akwai tsoron Allah. Cikin suratul Nahl Allah ta'ala ya ce man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba, duk wanda yayi aiki na ƙwarai ko namiji ko mace alhalin yana da imani, Allah ya ce wallahi, wannan lamul qasam ce, rantsuwa ce, wallahi za mu raya shi hayatan tayyiba, rayuwa daddada kaji Allah ya rantsi game da me game da duk wanda ba a ware ba ko namiji ko mace a kowane gari ne ko baki ko fari yayi aiki na gari yayi imani yayi aiki na gari Allah ya ce to wallahi za mu inganta masa rayuwarsa za mu raya shi rayuwa da dada to kaga da dadan rayuwa ita ce dai rayuwar nasara ba kuma wanda ba haka yake bukata ba kowa haka yake bukata to ba ka da wata hanya mai sauki shortcut takaitacciya da za ta kai ka zuwa ga nasara da jin dadin rayuwa kamar ya ce ka bi Allah ba ka da wata hanya da ta kai maka wannan dan haka idan mun gyara tsakaninmu da Allah to mun hau mataki na farko na samun nasara a rayuwa mataki na biyu at-tawakkulu ala Allah dogaro ga Allah duk musulmi yana cikin hasara idan bai mika lamuransa zuwa ga Allah ba shike bayarwa shike hanawa babu wani al'amari face kan iliminsa da rubutunsa da hukuntawarsa da kaddarawarsa musulmi ya yadda da Allah ya sallama masa ya mika masa wuya da dukkanin lamuransa to zai samu sauki a cikin rayuwarsa Allah ta'ala ya ce wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu duk wanda ya dogara ga Allah to Allah ya ishe shi Allah maishin bawa ya ishe shi to duk abin da zaka yi duk abin da kake so ka cimma to kawai ka nufe shi ka dogara ga Allah ka ji a ranka cewa Allah zai maka Allah ta'ala ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam fa idza azamta fatawakkal ala Allah idan ka riga da kai azama mataki na uku ne daga cikin matakan aiwatarwa matakin farko niyya mataki na biyu himma mataki na uku azama dan haka azama tana gaba da himma himma tana gaba da niyya dan haka idan abu yayi karfi a zuciyarka ka gama rinjayarwa cewa zaka yi shi ka dogara ga Allah to yana daga cikin kurakuran da muke fadawa kuma suke kawo mana cikas a cin nasara karancin tawakkali yana damunmu sai mutum ya rika tsammanin nasararsa a waɗansu hanyoyi ba Allah ba wasu su kama bin dabarun rayuwa wasu su kama bin bokaye da masu tsubbu ba malaman tsubbu ba kuskure ne ka ce malaman tsubbu malami baya tsubbu da masu duba kuskure ne ka ce malamin duba malami baya duba wasu sai su kama irin waɗannan hanyoyin ina yawan faɗa ina nanatawa daga cikin kurakuran da mutanenmu suke tafkawa sai mutum ya kai wani mataki a rayuwa sai kuma a lokacin ko shi tunaninsa ko kuma ƴan shawara sai wata fahimta ta shiga masa cewa ya kamata ya tashi ya tsaya wato ya ajiye Allah to hanyar da ka bi ka kai ga wannan nasara ita za ka ci gaba da bi har ka haƙƙaƙa abin da kake so ka haƙaƙa tsakani da Allah. Dogaro da Allah babban al'amari ne wanda yake sauƙaƙewa bawa samun biyan bukata. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa law annakum tatawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkulikum la razaqakum kama yarzuqu at-tayra taghdu khimasan wa taruhu bitana. Da a ce kuna dogaro akan Ubangijinku, kuna dogaro akan Allah yanda ya kamata a dogara, yanda ya kamata, kun ga kenan akwai masu dogaron amma ba yanda ya kamata. To da yawa daga cikin musulmai suna dauka cewa suna da tawakkali, alhalin ba tawakkali ne yanda ya kamata tawakkali ba. Amma yace da za ku yi tawakkali ku dogara akan Allah yanda ya kamata a dogara a kansa, da ya muku arziki irin yadda yake wa tsuntsu, tsuntsu ne yake fita cikinsa da yunwa ya dawo cikinsa a ƙoshe. Da haka muka ɗauki Allah madaukakin sarki, to da mun ga biyan bukata cikin sauƙi. Amma abin da ya sa muke shan wahala, rayuwa take gigita mu, shine mantawa muke da Allah sai muke bibiyan waɗansu dabaru, sai muke bin wasu hanyoyi wasu dabarbaru. To sai shi kuma Allah madaukakin sarki sai ya tura mana aniyarmu da dabarunmu. To sai mutum ya ce maka ya shekara goma yana nema, ko 20 ko 30, in lafiya ce mutum ya ce maka ya shekara yana neman magani, ko shekara 2 ko 3 ko abin da ya sama da haka. Idan haihuwa ce, idan farin jini na kasuwa ce, idan ko menene, sai mutum ya ce maka ya yi ta fama, ya buga, ya buga, ya buga. Idan tsaro ne, a yi ta rayuwa a cikin fitina da bala'i da masifa shekara da shekaru, saboda hanyoyin da ake tsammanin su ne maganin, sai Allah madaukakin sarki sai ya tura muku aniya da hanyoyinku idan za su yi muku magani. In ba haka ba, yaushe farar hula zai fi ƙarfin gwamnati? Gwamnati fa a ce farar hula ɗan sari Kanoke wanda bai isa ya shigo gari gari ba sai a sace, yana rayuwa a jeji, ba shi da isasshen wurin kwana, ba shi da isasshen abinci, ba shi da wadatar asibiti, ba shi da wadatar lantarki, kayayyakin da yake hulɗa da su kayayyaki ne waɗanda suke buƙatar waɗansu abubuwa na rayuwa available, ba shi da su available. Amma a hakan a ce wai ya gagara, ba komai ya kai ga haka ba illa dogara akan dabaru, ba dogara akan Allah ba. To wani ɓatan basira kuma da muke yi, idan mutum ya buga ya buga yana neman mafita yadda za a yi ci nasara, dabarun nasa gaba ɗaya rasa yadda zai yi, ya koma ga Allah kenan, shine ko dai ya biya kuɗi a masauka, yace ayi addu'a musiba ta yi yawa, ko kuma ya ɗale jirgi ya tafi umara, ko ya biya a tafi umara ayi tururuwa ce aje ayi dawafi. Wannan ma an ɗauka dabara ce ta nasara, alhalin an bar jaki ne ana dukan tanki. Shi Allah madaukakin sarki ai shi ne kake so ya baka nasara, to ya kake da shi? Yanzu ka gama hanyoyinka na dabaru, ka gama dabarbarinka, ka gama kai nasara ba, sai ka sa wasu ka biya su kudi kace su gaya masa kai yaya kake da shi so ba za ka yi nasara ba baka bi masa ta hanyar da za ka yi nasara ba jama'a an gane so kaga ka barje matakin farko da muka magana akan sa na takawa alakar ka da shi ba ta da kyau ka barje mataki na biyu na tawakkali baka dogara da shi ba yanzu da ka ji wuya ne sai ka bulla ta wata hanya wacce ba ita ce mai bullewa ba safiyarka da yammacinka da darenka me alakar ka da shi ya zuciyarka take da shi to Allah ya wuce a ce kawai wasu za a ga su je su gaya masa ana da bukata ba irin shehu bane Allah bauta masa ake yi bauta masa ake yi waɗancan samarin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari waɗanda suka nemi mafaka saboda hadari cikin wani dutse dutse ya burkirkito ya rufe bakin dutsen yadda ba za su iya fita ba dukkanin kowa ya san labarin da suna neman mafita abinda nake so ku fahimta shine ba tashi suka yi a lokacin suka yi nafila raka'a biyu ba ba daukan azumi suka yi a lokacin suka ce mai azumi mu gayawa Allah ba kowa a cikin suwa cewa yace ya ubangiji nayi kaza kuma har ya ci alwashi yace in dai dan kai ne ya Allah ka buda mana muci ka duba cikakken dogaro da yarda da Allah sannan ka duba ajiya suka yi na alaka su da Allah a baya lokacin da suka yi ba sun yi ne wai dan su yi masa fadanci da aikin ba sun yi aikin ne don shi Allah ne ya cancanci su bauta masa suka bauta masa da wannan aikin yanzu tsarkin niyyarsu ta wannan aikin yasa suke masa magiya suke masa fadanci da shi me yasa mu sai ka tashi bukatar nasara sannan ne za nan ma sai ka yi dabarunka ba su ci ba sannan ne za ka neme shi ka ce ya maka
gaskiya ka ne ina kuskure mu'amala da shi mun jara dogaro ga Allah ba ina so ne a gobe saboda wancan karan lokacin da muke mu'amala insha Allah na uku takawa tawakkali mutum ba zai taɓa samun nasara ba cikin da abin da ya sa ko sai ya as-sabr wa al-hamd kai hakuri kai hakuri kai hakuri da juri ba ka taɓa samun abin da kake nema sai ka hakura sai ka yi hakuri da Allah kuma sai ka yi hakuri da bayin Allah kafin ka samu annabawan Allah ya jarrabe su don su yi haƙuri sahabban annabawan Allah ya jarrabe su don su yi haƙuri har Allah madaukakin sarki ce annabi da waɗanda suke tare da shi har sai su zo suna cewa yaushe Allah zai taimake mu yaushe za mu samu biyan to ka ji a ranka tunda Allah ta'ala ce fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra to ka sani cewa sai Allah ke lalle tare da duk wahala akwai sauki Allah yake lalle tare da kowace wahala akwai sauki to in ka ci wahala akwai yake ba za ki yake kamar yadda annabawa da sahabbai suka yi kamar yadda duk wani wanda ya zama abin da ya zama sai da ya mara haƙuri ba ya cin komai da suna abokinka dai kasa gurin zuwa makaranta sun kuna gurin ya kasa gurin zuwa makaranta an kai ku boarding school ya kasa gurin zama a makaranta ya gudu ka tuna kenan ka tuna wanda kuka fara haɗa Qur'ani da shi ya kasa gurin yanzu yana gina ka tuna wanda kuka fara kasuwanci ya kasa hakuri yanzu yana gina ka tuna wanda aka ba ku aiki tare ya kasa hakuri yanzu yana gina babu wanda zai gaza ku in dai ya haƙi in dai ji zai ba zai iya hakuri ba ya bar abu baki sai ya ga wulaƙanci sai ya fuskanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a bulan Abbas wa'lam anna an-nasra ma'a as-sabr wa anna al-faraja ma'a al-hamd wa ma'a al-kurb wa anna ma'a al-usri yusr yace kuma ka sani cewa an-nasr samun nasara samun biyan bukata yana tare da hakuri za ka yi gaskiya a sama suka yi hakuri kirayi suka ce mai hakuri ya kan dafa dutse suka cikata suka ce har ma ya shawo masa ba a taɓa hakuri a ba sani cewa an nasara ma a sau tare suke gaskiya nasara tana tare da hakuri Allah madaukakin sarki yana da rabarka yana so ya bambance tsakanin na gaske da na gaba ya sa cikin hudu Ali Imran Allah ta'ala ya ce ma kana Allah li yadhara lil mu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza al-khabitha min al-tayyib Allah ba zai bar mu'minai akan halin da kuke rayuwa akan sa ta kuka da munafukai ba munafukai suna cikin mu'minai ana sallah tare da su a masallaci ana ɗaukar azumi tare da su ana fita yaƙi tare da su kuma alhalin su munafukai ne ba mu'minai ba ne cutarwa ma suke ne to amma Allah maɗaukakin sarki yana da hanyoyin da zai tsane ba wai hanyar kirga sunayensu a kira sunansu a masallaci a kira ɗarkar kuwa inda Allah ya gina masu yin kuroni su su a nan musulma ya mi ya ce wani ta fita kai da kuma ko ya sa duka a kama su ce da ake amma sai Allah ya fito wata hanya wanda kawai mutum in dai ba na gaske ba ne zai gudu din na kansa don haka sai Allah ya sa jarrabawa in ba daga sakake ba za ka nuna kanka to haka ne to Allah yana gane na gaske ta hanyar hakuri don haka ba za ka yi karatu ba na tafiya ba za ka yi girma a wajen aiki ba sai kaya ne kasuwar ka ba za ta yi kwami da zaman kasuwa ba za ka yi kaya ne iyalanka ba za su tabbatu zama iyalai nagartattu abin alfahari ba wala su gaya ne aikin gwamnati ka zama wani abu a aiki ka girma ka zama wani abu wala su gaya ne challenges ka dinga cin karo da su kenan a cikin mummunan rayuwa wani lokacin Allah da kansa wani lokacin kuma Allah ya turo wani kana ji kana gani ga shi nan kina challenge ne idan baka yi hakuri baka fadi to kai hakuri ka dan wani juriya ka mun da kai ga nasara dan kuma mai saurin yarda to ka ina ba zai yi ba kai ina ba zai yi ba kai ina ba zai yi ba wala ka shi malam ba za ka fito ba sai kwarai ba za ka fito ba kai wannan ba zai yi ba kai na gaci kai ni ba zan jura ba wani haka da yawa ni ba zan jura ba ni ba zan yawa sa'annan sallama yake neman tsaron Allah daga al'ajaz ko kasar al'ajaz wal kasar ajaz laki laki mutum ya kasa kara mutum ya kafa mutum ya kasa kara sa kasa mutum ya kasa fara ajaz ya kasa fara ya fara yana cikin yin ba zai yawo ya bar karatun ya bar kasuwar ya bar karatun komai ya wasa ya dana cewa bai sana'a goma komai ya wasa 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 ya aure ma ya saki ya aure wata ma ya saki ya aure mata da tun da kai kai zaki in so kake a maka abin da kake so babu mai maka har wanda ka yi maka
babban misali a wanda zai tuno ke zaune lamarin jini shi ne
ba ka taba shiga aljanna sai ka taka sura wannan taba yi wa ba shiga aljanna sai ka taka sura ba wata hanya sai ta sura bi kuma gada ce akan wuta wannan gada kaurinta kamar gashi gashin kwaya daya kaifinta kamar takwa sannan kuma an sa mata kalali an sa mata kujoyi da kayoyi wanda suke kaiwa da komowa suna kaiwa wafta da kiftawar ido sun dawo sun ko ta kai ake wucewa kafin a je aljanna kuma wallahi kana gani za ka aljanna tana ya tsallaka ake to wannan ya ishe ka misalin rayuwa ba za ka je ba sai ka tsallaka waje ba to gara ma duniya Allah ya rufe musu masifa ba ka gani sai ka same ka cikin undum a tsakiyarta nan kuma hakurin ka ya fi daga da haka ake da samu wallahi duk wanda ya kasa duk wanda ya kasa to za ka samu ya lalace ka ne saka hausa rafi tsakani da Allah saboda abubuwan da ka gani ko ka zo bakin su rafi saboda abubuwan da ka ce ka ina ba zai yi ba ka juya ka juya ka yi nan to haka rayuwa ta fi wanda ya sauwara ta a haka ya huta duk wanda yake jira ya samu nasarar rayuwa arha ba wahala ba fitina ba musifa yana yaudarar kansa ba zai je ko ina ba kafin ya sa to mu shirya in makaranta ka shiga ba ka cewa kai wannan kursin akwai wahala kai tabi kana neman a canza maka kursi ko ba za ka iya wannan ki tada ku kada ka ku ba ka so kawai ka samu wahala ka ci gaba ko a ci ka nemi taimakon Allah kar ka kasa don haka haƙuri shi ne abokin tafiya zuwa ga ƙofar nasara sannan na hudu mataki na hudu ne idan ba ka da ilimi to za ka iya cimma komai ba ko a cikin gidanka yawa kowa ba ce idan ba ka da ilimi ilimin nan da na addini da na zamani duka ilimi kawai a dunkule shi ne mutum idan ba ka da ilimi kai da dabba duk ɗaya duk ɗaya to ba za ka iya sama ka iyalanka ba ba za ka iya sama ka wani ba ba za ka iya sama ka wasu ba ka duba yadda mutane suka cimma abubuwa da yawa da ilimi wasu da ilimin addini sun yi jagoranci sun kube abubuwa sun cimma abubuwa wasu da ilimin boko sun yi jagoranci sun cimma abubuwa sun kera abubuwa sun zama waɗansu sun samu girma sun samu alƙali sun samu mutunci da ilimi buwa daga gaji kaskantacce to za ka samu daga cikin matsalarsa a gare ni mu yi haƙurin ba da ilimin mutunci ilimin nan daidai da ka san abin da zai amfane ka a addini da rayuwa daidai da ka san abin da zai amfane ka a addini da rayuwa shi ya sa wata rana muna tafi da wani na ce masa ni na karanci mutane na ga hankalin masu ilimi daban yake da hankalin marasa ilimi kuma duk wanda yake da ilimi ko da ku ilimin sauraro ne akwai masu ilimin littafi akwai masu ilimin sauraro ilimin sauraro yana da rediyo yana da memory yana kallon talabijin yana karanta jarida yana da haka yake samu yake samun ilimin sa. To koda mai ilimin sauraro sai kaga hankalin sa daban yake da wanda bai da ilimin sauraro. Yanzu mutumin da kaddara bai makaranta ba, sannan baya zuwa masallaci ya duka ba, baya sauraron ma'azin wani malami ko darasin wani malami, haka yake rayuwarsa. Wallahi haka za ka ganshi kamar dabba, wallahi haka za ka ganshi kamar dabba. Bai yi makaranta ba, baya zuwa masallaci karatu, baya sauraron karatu, baya alfahari cikin za ka ganshi wallahi kamar dabba ko tafiya yake akan wuri. Zaka hulɗar sa kan hanyar kawai yana tafiya, za ka gane cewa wannan ba gida ce mutum mai yi ba girmamawa, ba mutuntawa, ba rubutu ba, kun dai dare shi. Wallahi ilimi garin gama makami ne na rayuwa, makami ne na rayuwa. A kan rashin sa iyalanka Allah ya sulhu maka wani sulhu maka mu yanzu wannan zamanin da muke zamanin da yake yanzu ba za ka iya cimma komai ba a wannan zamanin idan ba ka da ilimi. Sai da wayar da ba za ka iya samu ba, kuma ita ma wannan wayar gwargwadon ilimin ka, gwargwadon amfanin ta wurin wannan da muke yake cewa malam ko ka san wayar nan ana amfani da ita amfani ɗai amfani 360 waya. Iya ilimka, iya amfanin ka da ita. Da yawa a wayar sannan nan an cimma nasarori da yawa, ba ka ganin matasa bara da aka tashi magana wannan fight din nan da bitcoin da waya da nan yi gwada da nan jawo daloli da waya suna mai daga mutu yana ta kai na ta kai na ta jaki ne ya ne sun yawa sun yawa. So ilimi ma yana da wata muhimmanci, to in kan hanya kake tafiya ilimi ne akan hanya. Signboard alamomi wane ne ilimi ne akan hanya, amma mutu yana mafatance ilimi ga hanyar zuwa wajen wani dogon gida fari mai baki da kore rubutu an zo neman ka da wata jar mota mai jar mota, an zo neman ka da mota Toyota Camry wanda Accord Civic, an zo neman ka da mota kaza Golf 3 Golf 2 Golf 4 lambar kaza shi ne ilimi. Ko za ka je wani wuri kuna zaune ba sai a zuwa ce ana neman wanda suke kaza su kaza ko ba ka Allah muna ji muna gani sai ana neman wanda ya yi digiri a kaza a ciki ake sai mu shuru ko biwa ba ka da shi ba za a yi da kai ba duniya ne take da mayar su haka nasara sai da yi ko annabawan Allah da kunkula annabawan Allah ilimi Allah ya kubar da su ilimi wala ka ta yi na damu da wasu laimana ilimi. Allah ce mun ba Dawud da Sulaiman da ilimi, a wani wuri sai Allah ce wala kad atayna Dawud da minna fadlan, kuma sai ya kira ilimin a wani wuri da fadlan, wani wuri ya ce masa hikima wala kad atayna Luqmanan hikmata an yashkur lillah. Allah ya ce da nasu ba iqra ne ta ba ta ilimi shi ne hikima ta ce babban fadlan da za a yi wa wa rayuwa, ba ka taɓa zama mutum sai da ilimi. Shi sa Allah maɗaukakin sarki ya fifita annabawansa da ilimi, kuma in ba ku manta ba jarrabawar shaitan a gidan aljanna da ilimi ne وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة وقال أنبئوني بأسماء هؤلاء قلت صادق قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض قالوا ما تقولون وما تقولون حدليل من أن الله تعالى يجلس مسجدا
don haka idan ka ilimi ko ba za ka da kowa ba idan ku kai ba kowa ba ne kai ba komai ba ne to ba za ka samu komai ba kuma komai aka ma ba komai ai ka yi matsala na biyar kyawawan halaye husnul khuluq saboda da takawattaka da tawakkalin naka da hakurin naka da ilimin naka idan ba ka da kyawawan dabi'u sai akwai ka sai a hana ka ka je neman aure ga ka ustazu ga ilimi ga takawa ga waye-waye da amma kuma sai a zo ana jifan ka da wasu da biyu a ce a wasu keke dukan mata yi mai fushi ne magayyaci ne ka zane sai a fata ka da halaye cikin in aiki za a ɗauka a ce aiki na wani idan aiki za a ɗauka sai a fata ka da sata ko a fata ka da halinci da rashin amana ko a fata ka da yawan surutu Allah ka yi da za a ɗauka kawai da ya yi suna da yau magana da wata kuma da ta 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 kuma kowa ta kuma da 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 ta kuma jigo a kyawawan ɗabi'u akwai gaskiyar harshe ka daure in ga yi wa kanka faɗa kar ka faɗa sai gaskiya sannan daga cikin kyawawan ɗabi'u jigo a kyawawan ɗabi'u ƙarancin magana ka zama yawan magana can a'a kar ka yarda harshen ka yarda لا تنخلي بالمالكين فإنهم لا يعلمون وأنت ما بك أعلم واستر عيوبك بالسكوت فإنه زين وحسن ينفتى لا يخرج فالعاقل من الكلام قلائل والحكم قبل الفهم جهل أضخم إذا كنت يدع ما سيبوسي وليك إذا هو سنك ya ce wasu turbin yi baka bi su tuki ka lullube aibun ƙarshe ka lullube aibun ƙarshe mai yawar magana yana fada sa kasa ka lullube aibun ƙarshe ka inna zain wa hisun domin shiru a dore kuma ganuwa ce ga mutum kuma ganuwa da ba a yin jiya in magana mai yawar magana ba da wuya a iya haura ka amma wannan kake da mu yake sun ne za a yi rayuwa da shi har ma takka sai ta rinka bayani haka ai na zuka za ka ce ai na zuka za ka ce yanzu zai ce ka ba har a faɗa wa dalilai magana ko na san kanka mai yawan magana yana sa a san kanka me yasa ake hana manya magana sarakuna da waye yawa saboda ai daraja tana cikin karancin magana kawai girman kai ba da ku a daraja tana cikin karancin magana da ba a fata wanda yawan magana in kana yawan magana to yanzu nan za a karace ka shi sa ba ka taɓa girma idan ka zama abokin hulɗa kowa ba ka taɓa ƙima idan ka zama abokin hulɗa kowa ba amma can hai ka zama magananne. To daga ciki akwai kiyaye amana, kiyaye amana ka zama mai kiyaye amana. Za ka je idan ba ka kiyaye amana ko ta kuma amanar zance ko amanar dukiya ko amanar aiki, duk abin da za a ce masa amana in ba ka iya kiyaye shi ba sunan kai baki ba za ka je ba, ka fadi za ka je ba. Amma saka da amana sannan ka zama mai iya haɗe fushi, kun ga wannan fushi shi kadai yana iya bata ka ya hana ka zuwa fushi. Da ka yaron wane ka dawo yaron wane wane ya wasar ka, wane ya kore ka, wane ya sallame ka, ka kasu zama da matar ka, ka kore yayan ka, baban ka ya kore ka, mama ka ta ma fushi saboda kai ba ka da haɗi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna tajla la yutusu bi husni al-khuluqi darajat al-qa'im as-salih. Mutum yana iya kaiwa, yana iya kaiwa daraja mai tsayuwar dare, mai gunin azumi da kyawawan dare, yadda mai tsayuwar dare zai yi mutunci a duniya da lafiya, mai gunin azumi zai yi mutunci ya daraja a duniya da lafiya, kyawawan dare kuma zai kai wannan matsayi. Ko da baka zan mai tsayuwar dare tana tila ba, ko da baka zan mai azumin na tila ba, in dai ka kyautata halayen ɗabi'unka to za ka ci musu. Sannan na daga ciki akwai sannu a hankali, yana cikin kyawawa sannu a hankali. Ko ka wace ce sannu ba ta hannu kar ka yi gaggawa, idan kai gaggawa ba za ka yi ba. Addini da kyau musamman matasa, wallahi idan kai gaggawa ba za ka yi ba. Kaga mai gaggawa shi ne wanda a aiki zai yi satar jarabawa, gaggawa yi tunda baka haddace ba, baka gane ba, kace na ka sata gaggawa ka ne to ba za ka yi ba. Kun ga mai gaggawa shi ne wanda za a ɗauki keke na karɓa bashi ya dinga halinci, yana gaggawar ya tara har a gane shi mahaƙinci ne, yana ƙaryar gyara, yana ƙaryar sayan wani kaya, yana ƙaryar kaza, yana ƙaryar kaza, a ɓace ya yi asara wanda za a bashi goma ya yi halinci, yana gaggawar ya azuta kansa a ɓace, za a bashi jiran shago yayin kun alfuta kansa a kwaci, wannan duk gaggawar rayuwa ce. Suna nan wanda za a ba shi gadi, yana gaggawar rayuwa ya yi sata don ya alfuta kansa a kore shi, a ɗauke shi aiki ya je ya halincin promotion, ya je ya ba da cin hanci, a yi kaza a yi magunmaku, a yi kaza a haɗa baki da shi, a yi kaza a wajen aiki, yana gaggawa ya alfuta kansa a kore shi. Shi da zuci ko asara ce idan aka ɗora ka akan alheri, to ka ga asannu kai a hankali za ka je ba wanda ya ji da ku ko a hankali. Sannan na shida na kusa da ƙarshe alaƙa ba yadda za a kai nasara kai kaɗai sai da alaƙa. Mutum ba ya nasara shi kaɗai, annasu linnasi min badri wa hadiratin ba'du li ba'd wa in lam yashkuru khadam. Ko ka sani ko baka sani ba sai da mutane kai rayuwa, da haka nasararka tana cikin tarayyar ka da wasu abokan nasara. Shi yasa idan Allah madaukakin sarki ya zuwa annabi to sai ya azurta shi da abokan aiki. Annabi Isa yana cewa ya ayyuhal ladina amanu kunu, Allah ta'ala shi ya ayyuhal ladina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyin man ansari ila Allah qala al hawariyun nahnu ansarullah. Dole sai da mace Allah yake da Annabi sallallahu alaihi wasallam bima rahmatin min Allah lanta lahu walau kunta faddan qalidha al qalbi la faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum sayajibu wa shawirhum fil amr. Kare da su kake rayuwa kare ka shawara Annabi alaihi salatu wasalam nasara su sai ku kai ga hadda gudunmawar matarsa matarsa man da ga wai ya kama hanyar cin nasara shekara 35 da yawa kuma yana ta bige bige wai so yake wai wai so yake sai ya dan ka ji zaka cin ma me zaka cin ma ka san gudunmawar da zaka baka matar ka san gudunmawar da zaka baka a cikin nasara ka ya ina hannu kai mutum na ai sai mun yi ka ai sai mun ba ku ba yi kokari wannan hulɗa tana da mutukar muhimmanci ga mutane da ke cin nasara. Wani kuma za ka same shi shi munazir ne a nan an rasa kowa an rasa kowa yana zaune a gida baya hulɗa da kowa ba rasa kowa baya alaƙa da kowa matsala ce sai da kowa ne ake kaiwa sai da kowa ba za ka kai ta kadai ba da haka mutum sai ya zauna a cikin ruhun gungu sai ya zauna a cikin baƙin ciki da damuwa ba shi da mai ɗaya masa kewa ba shi da mai masa faɗa ba shi da mai taka masa fuki ba shi da mai rusar da shi ba shi da mai gyara masa ba shi da mai ankarar da shi. Idan ka kewaye kanka da abokan hulɗa waɗanda suka dace to duk kana da waɗanda kana da mai taimakon ka mai tura maka kutura tare kana da mai maka faɗa ne kan fata kana da mai nuna maka hanyar da za ka bi kana da su kala kala idan kana da hulɗa amma in ba ka hulɗa kai kake za ka rayu kai kake za ka rayu kuma Allah ya ce wanda za ka ajiye shi a kowane gidan ka yana maka kayan da shi kake da sawa dan da tilo da tocin alfagi kana rena masa wayo kana rena masa rafi da shi kake da sawa nasara ka tana tare da shi. Na ƙarshe kuma na ga lokaci ya kusa kaiwa na ƙarshe na bakwai istighfari jama'a ku kun san cewa istighfari shi wannan lakabi sauran duka aiki amma wannan shi kuma lakabi shukka istighfari in dai kana istighfari ko Allah ya yi kula da mu ta abin da kake so Allah ya maka da wannan in dai kana istighfari wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasana ila ajalin musamman wa yu'ti kulla dhi fadlin ukhra. Allah yace wa anistaghfiru rabbakum kuma ku nemi gafara ga ubangiji thumma tubu ilayhi kuma zuwa gare shi. Allah yace yumatti'ukum mata'an hasana Allah zai ciyar da ku daɗi jin daɗi ma waɗanda ka kurewa kyakkyawan jin daɗi daga Allah wa yu'ti kulla dhi fadlin ukhra kuma duk wani ba ku fara da Allah ne ba ku fara sa ina ajiye mu sama har ku mu ina da mu sama wa lahu ta'ala ya ce maka istighfar astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah wa atubu ilayhi wallahi in ka sa wannan kafara za ka sama mutunci ka manta annabi hudu abin da yake da mutanansa yace wasaqtu rabbakum thumma tubu ilayhi yusil as-samaa'a 'alaykum bi-dhiraran wa yajidukum quwwatan ila quwwatikum yace kuma ku nemi gafara ku yi thumma tubu ilayhi tubu zuwa ga shi yusil as-samaa'a 'alaykum bi-dhiraran zai aikun ku da arziki daga sama kamar da baki bai wa yajidukum quwwatan ila quwwatikum kuma Allah zai ka mu zai kara mu ƙarfi a karkarun ku istighfari ku yi istighfari Allah zai mu ruwan arziki kuma Allah zai kara mu ƙarfi a karkarun ku karfin da kuke da shi karfin hali ne karfin dukiya ne karfin ilimi ne karfin mulki ne Allah zai kara mu haka arziki Allah zai maka ruwan arziki in an ta yusuf sama alaikum bidghar zai sauka muku yana ma'anar tana komawa zuwa ga ruwan sama amma alal qawm wal adl Allah ya fara haka ne gobe ba ku nan ko kun tsaka ku rabbu innahu kana kafar yusil samaa alaykum bidara wa yusidukum fi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum nahara kaga ayo suna ta kara fara da maka abu annabi nu yace na ce da mutane na ku ne mun gafara da ubangiji kuma yawa da fara ne so kan ku ruwa kamar da bakin gariya sannan zai kara muku kudi dukiya Allah zai kara muku zai kara muku ƴaƴa masu albarka sannan Allah zai ba ku ona kai da ona munarwa kaje cewa yanzu duk wani abu da zaka saurara shi duk wani abu da zaka saurara shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ni ina neman gafara ga ubangiji na ayi ni sama da sauraya yau a wata riwaya sau dai ina mai tabbatar muku da cewa waki ya zama waki rayuwa ta nuna tumai istighfari baya rasa bukatar sa ka dauke shi dikin ka ne wa kullu da koyo shi in Allah ya yarda ba abin da zaka sa ga wannan shi mu duk wanda ya rike daga nan zuwa fadi zuwa fadi in Allah ya yarda ko bai zo nan ya ga mana ba sai ya bada labari astaghfirullah wa atubu ilayh ka dauki wannan lazuminka wazifarka ka tuye ka samu wallahi ka huta sai ka ce wa Allah ya ma ka huta sai ka zo kana makiya kana roƙo kai ta faɗa ko ga ba yi ba ka huta wa Allah aga wannan suna cikin kiyaya Allah ba ta cikin sarki da gafarta amin Allah ta ba mu nasara cikin dukkan abubuwan da suka faru amin Allah ba ta cikin sarki ka sanya mu bayan kuma cikin nasara duniya da lafiya ba mu cikin kyawawan duniya ba mu cikin kyawawan lafiya ya Allah ka wada ta mu da wani ba mu lafiya da kuma lafiya da barka amin hajiya da wani da sunan da masallaci Allah ka gafarta mu da kai da kuma na Allah ta Allah ya kara masa kai da kara da kwansa samun aiki da ya samu a bisau Allah ta Allah ta kuke shi Allah ta Allah ta kore mu da kan daidai ba da shi da kare da shi kuma aiki da kai da dukkan shi da kuma Allah ta Allah ta kuma barka da iyalan mu da sanawoyin ayyukan mu